Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dalot FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za iya kama mu Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Litinin 18 ga watan Nuwambar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci naku. Amma kamar musanduma bari mu fara da kanin labarai.
Shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka maida ita tungarsu ya ce sun cimma yarjejeniya da 'yan sanda. An shiga mako na biyu da 'yan majalisar wakilan Amurka ke jin bahasi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Sudan a watan Yunin bana na iya zama babban laifin cin zarafin bil'adama.
To za ku ji cikakkun labarai idan kuka koma gefe ɗaya kuka tsaya kuka saurara. Idan kuma muka shiga cikin taskar rahoton namu za ku ji cewar shugaban 'yan adawa kana ɗan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar na cikin tsaka mai wuya.
To zancen da dai nake iya kwatanta ma shine in tabbatar maka da cewa da kanshi ya tashi ya tafi bakin koki kuma daga can yanzu yana gidan yari da gidan je.
To haka kuma akwai wani rahoto da ke bayyana da cewar akwai wasu ɗabi'u da kan samu yara a lokacin da suke kanana wanda yakan zama babbar illa gare su idan sun girma.
Ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa.
To muna tafe da cikakkun rahotannin amma kuma sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Sannan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam.
Assalamu alaikum, barkanku da yammaci ga cikakkun labarin duniya. Shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka maida ita tungarsu ya ce ya kulle wata yarjejeniya da 'yan sanda da suka kewaye jami'ar. Tanjin Gwang ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga 'yan sandan ba. Tan ya bayyana cewa hukumomin 'yan sandan sun bashi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da ƙarfi na wani lokaci muddin masu zanga-zangar ba za su tada rikici ba. Tan ya ce hukumomin 'yan sandan sun ba mu izini mu bar ku fita daga harabar makaranta cikin lumana kuma da kaina zan raka ku charge office don tabbatar da an yi muku adalci. Har yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da wannan yarjejeniya zai fara aiki ba. Wannan shine mako na biyu da 'yan kwamitin majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa ɗan jam'iyyar Democrats a zaben da za a gudanar baɗi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da ya dakatar da ba da tallafin soja ga Ukraine. Wasu jami'an gwamnati takwas na da da na yanzu suna daga wato za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar a babin zaman sauraron da za a yada ta kafar talabijin inda za a saurari bahasin Gordon Sondland kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadun Amurka a ƙasashen Turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar Laraba. A bahasin da ya yi wa kwaskwarima ya bayar cikin sirri Sondland wanda ya taɓa baiwa kwamitin yaƙin neman zaben Trump dala miliyan guda gabanin Trump ya zabe shi a matsayin jakadan Amurka a kungiyar tarayyar Turai a Brussels. Ya ce yayi gargadi wa wani hadimin wato yayi gargadi wa hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a farkon watan Satumban bana cewa Ukraine ba za ta samu tallafin sojan da take bukata daga Amurka ba har sai in shugabansu ya amince ya kaddamar da bincike akan Biden. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau Litinin ta ce mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Sudan a watan Yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama. Kungiyar Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto mai takin suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Khartoum. Rahoton mai shafi 59 ya kunshi duk wani cin zarafin da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga tun daga farkon zanga-zangar a ranar wato a ranar 3 ga watan Yunin wannan shekara ta 2019 har ya zuwa ƙarshen ta a Khartoum. Hakanan ma rahoton ya nuna yadda cin zarafin da jami'an tsaron suka yi ya kai ga harin watan Yuni. Da farko dai mutane sun nuna kin amincewar su da wato da ƙarin farashin kayan masarufi ne inda daga bisani kuma suka koma kan kin amincewa da tsawon mulkin Umar al-Bashir na shekaru 30. Masararo kada ku ci afa kuna shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Da Gotabaya Rajapaksa a matsayin sabon shugaban kasar Sri Lanka a cikin dawabin da yayi yayin kaddamar da shi a yau Litinin a haikalin Buddha na Ruwanwel Seya. Rajapaksa yayi kira ga al'ummomi tsiraru na Tamil da Musulmi waɗanda ba su zabe shi ba da su zo su hada hannu su yi aiki tare. Duka al'ummomin biyu a baya sun bayyana damuwarsu game da nasarar Rajapaksa a lokacin gangamin zabe wanda tsatsauran tsohon jami'i ne a matsayin tsaro a ƙarƙashin mulkin wansa tsohon shugaban ƙasa Mahinda Rajapaksa. Daga ƙarshe wulakancin ya isa haka ba za mu sake lamunta da haka ba a cewar Pradeep Jain shugabar cibiyar da ake kira League for Reconstruction a Turance wadda ta fusata a yayin wani taron manema labarai da aka gudanar a Port-au-Prince. Ta kara da cewa muna kira ga dukkanin 'yan siyasan da ke da alhakin duba wannan lamari da su gaggauta warware wannan matsalar don mu samu mu yi rayuwa cikin ƙasarmu cikin kwanciyar hankali da tsaro inda ake martaba haƙoƙin mata. Jean ta koka da yadda wasu maza 'yan fursuna da ke neman arcewa daga gidan kasan Gonaives a arewacin birnin suka yi wasu mata 'yan fursuna 12 fyaɗe a makon da ya gabata. Ta buƙaci a yi hukunci kana ta buƙaci a canza wa duk matan da aikata wannan lamarin ya kasance a kansu wani wurin na daban.
Agai da Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotannin namu. Tsohon Firaministan Jamhuriyar Nijar Hamma Amadu, wanda ya kwashe shekaru yana gudun hijira a kasashen ƙetare, ya koma Jamhuriyar Nijar a makon da ya gabata. Bayan zaman makoki da ya yi na marasuwar mahaifiyarsa, wadda Allah ya marasuwa a 'yan kwanakin baya. A safiyar yau ne Hamma Amadu ya koma gidan kasu. Sule Mummuni Barma na dauke da karin bayani dangane da wannan.
Wajen karfe 7 na safiyar yau Litinin ne shugaban jam'iyyar adawa ta Model Lumana Hamma Amadu ya gabatar da kansa a gaban kotun Yamai da nufin sanar da alkali cewa ya kawo kansa domin ci gaba da zaman wakafin da ya fara a gidan yarin Filinge daga watan Nuwamba 2015 kawo watan Maris na 2016 wato lokacin da aka tafi da shi kasar Faransa don neman magani. Bana Ibrahim Kaza, wani na hannun damar tsohon Firaministan wanda tuni ke can Filinge, ya yi min karin bayani ta waya.
Lalle da sai da kanshi ya tashi sai karfe 7 ya ce da ma procurer ta ci na ya dawo a kasar shi kunun da procurer ya ce lalle amince da ya zo don ya koma abin da filin gidan zonki.
Wato kamar zai yi da watanni 8 din da suka rage daga cikin hukuncin shekara guda da aka yanke masa ne?
To zancen da dai nake iya kwatanta ma shine in tabbatar maka da cewa da kanshi ya tashi ya tafi bakin koki. Kuma daga can yanzu yana gidan yari na Hilange. To abin da zai afkowa bisa kan abin da wannan fanni da izini idan suka bisa kanshi.
Wannan ba a ganin kamar zai iya kawo cikas a game da zaman sulhun da ake shirin farawa a nan gaba, dialogue politique.
To kusan dialogue politique ba dama kafin a fara sai mun san da akwai kuncin nan ko. Mu a ganin wannan bai kawo cikas ko guda.
Dama dai tun a washegarin dawowarsa gida a yammacin Alhamis din da ta gabata ake ta yaya ta jita-jitar cewa Hamma Ahmadu zai bakunci gidan yari bayan shudewar wa'adin kwanaki uku da aka ɗibar masa domin zama makokin rasuwar mahaifiyarsa. Abinda ka iya jefa magoya bayansa cikin rudani. Sai dai masanin tsarin mulki Dr. Abubakar Ahmad Hassan na ganin
a yau shugaban kasa yana iya dauka decree na grace presidential kuma da ke kun san yana diba kamar wata sallah ce a lokacin da yake sinyan decree na remise gracieux de peine to kun ga ai in Allah yarda akwai 3 December tana zawa kenan kaga lokaci ne mai muhimmanci ba mamaki wato shugaban kasa ya mushi ahuwa akan wannan tsawon wata takus da ya kamata yi a gidan yari
kafin aji yadda za ta kaya. Shugabannin Odun Lumana sun dukufa da aikewa magoya bayan wannan jam'iyya sakonnin kwantar da hankali.
President Kinu yana lahiya lau yana gidan yari Hilinge don kakan wani ya kawo wani tashin hankali bisa kan wannan.
Tsohon kakakin Majalisar Dokokin Ƙasa Hamma Ahmadu ya shafa ranakun ƙarshen mako yana karɓar gaisuwar ta'aziyya daga jama'a cikin su har da manyan kusoshin gwamnati yayin da a jiya Lahadi shugaban ƙasa Isu Muhammadu da kansa ya jajanta masa wato lokacin da mai ɗakin sa Hajiya Malika Isu ta hada su ta wayar telefon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ubangijina afuwar ka muke newa, Ubangijina saukin ka ne abun newa, Ubangijina rahamar ka muke newa, Ubangijina gafarar ka muke newa, Ubangijina ceton ka muke nema.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Wani bincike da masana suka gudanar ya tabbatar da cewar yara da suka tsinci kansu cikin mawuyacin halin rayuwa sun fi kusanci da fuskantar matsalolin tabin hankali idan sun girma. Wakiliyar muryar Amurka a fannin kiwon lafiya Hawwa Umar ta mana nazari akan wannan rahoton.
Masana a Amurka sun gudanar da wani bincike da ke nuna akan samu tasiri mai illa na wasu lamura na cin zarafi ko cutarwa da mutum ya fuskanta a lokacin da yake yaro karami. Binciken da ya tattauna da wasu mutane sun bayyana yadda suka samu kalubalen sakamakon wani abu mara daɗi da ya same su tun suna matasa ko samari da ƴan mata. An danganta illar kan samu sakamakon rashin hutu, nuna wariya ko kulawa da babban dalilin illar da kan shafi kwakwalwar dan Adam.
Aisha Salis Muhammad. A lokacin da nake yarinya abubuwa da yawa sun faru da ni wanda har yanzu ina tuna tsigar jikina na tashi. Ina zama da mahaifiyata, uwata ita ce ta yi kan gaba ga neman mun makaranta da a matsayi na uwa wanda ya taba zuwa ya gani inda nake karatu. Ina da wani kanin uba wanda ya saka ni a gaba dukan yau daban na gobe daban na jibi daban. Kamar in na dawo hutu gida akan hana ni na fita na je ko ina sai a fina a daki ni kadai. Bazan zauna na yi mu'amala da kowani yaro ba. Ko da na girma na tashi in na ga mutum a gida sun yi yawa sai na zamto kaman ba ni da lafiya. Mu'amala da mutane sai ya zama mun matsala.
Munira Ahmad tana tashi daga inda nake da a Lagos na koma Kano gun wata ƴar uwan mamana. To wannan zama da aka yi gaskiya ban ji dadin rayuwata ba gaba daya har na gama zama a wannan gidan. Yanda zaki shigo ki shiga ina aiki ko kuma yanda nake aiki ko me aiki albarka Allah Allah nake ma an gama aikin ba ta kuma muddin na dawo na kallon gate in gidan sai in ji gaba ɗaya gaba na ya faɗi saboda kina shiga dole sai an ce kin yi wani abu sai zamanto cewa ma abinci bana iya cin shi sosai saboda muddin kin ebo abinci za a ce jaka za ta fara ci gaba ɗaya ba nutsuwa ga tsoro ga tashin hankali da kuma sauransu
Zainab Muhammad Bunnu na kasance wanda mahaifinmu ya rasu al'adarmu ne na Hausa Fulani cewa bayan da za a yi mace ta zauna ba ta ƙara yin wani aure ba sakamakon yin auren da ta yi so rayuwarmu zai kasance a wani gida daban wanda ba gidan iyayenmu ba mun yi ta samun ganin matsaloli haka zaka ga bambanci alhali kai kana da gatan ka kasan kana da gata dama kana rayuwar jin daɗi ma tukunna kazo saboda aure ya kai mahaifiyarka wani gida kazo ka zamanto kaman baka da gata ko abunan yakan samu bacin rai da tunani mai zurfi akan al'amuran
Umar Muhammad na taso a cikin yanayi na kula da matan uba wanda shekaru na 5 a rayuwa ta mahaifiyata ta bar gida na fuskanci matsaloli daban-daban akwai dan musgunawa da rashin kulawa ita uwa santa take yi wa danta da bashi kulawar da za ta yi ba za ma a kwatanta irin wannan soyayyar ba to su kuma irin waɗannan matan uba zaki hada 10 da ke zaki samu kwaya 2 cikin 10 waɗanda za su yi kwatankwacin abinda uwa za ta yi
shin yaya wannan lamari yake a likitance kuma shin akwai yadda za a agazawa irin waɗanda wannan lamarin ya shafa don rage illar wannan tasiri Dr. Lawan Musa Tahir na asibitin Nizami na Turkiya dake Abuja ya tabbatar da samun wannan illar yana mai cewa akwai matakan da akan dauka don samar da waraka
wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa da bukatar a samu wasu wurare da ake counseling da turanci kuma iyayen da suke irin wannan abin da bukatar a counseling din nasu saboda haka da bukatar al'ummar kai wa kanta fada gwamnatoci su ma su sauke haƙin ya kamata su sauke akan yaran da ake ciwo zarafin nan
binciken da muka gudanar na nuna mutane na da wata damuwa amma ba sa lura da tushenta don haka sukan dauka dama haka suke ko kuwa rayuwar su daidai take tafiya wannan ne yake sa muhimmancin tuntubar likitoci da zuwa asibiti lokaci don gudanar da gwajin koshin lafiyar mutum Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hauwa Umar da wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike mu
jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin din assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya masu sauraro a cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaba tattaunawar mu da Professor Baffa Aliyu Muhammad shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a Najeriya wanda yau za ku ji tambayar da nayi masa da kuma amsar da ya bamu
abun rainawa himma da kwazo kokayen mu shin ku jama'a
to ana iya cewa daga nan zuwa yaushe za a sa ran ku ma za ku kai wannan mataki da za a ce babu malami da zai koyar a matakin primary sai yana da kwalin degree wanda a turanci ake ce ma BEd ba magana ce ta mutun yana da NCE ba
to wannan kuma ai tsari ne na gwamnati kuma nace maka mun fara ne ba dama yanzu gwamnati ta ce to daga yau karancin ilimin koyarwa shine degree domin makarantun primary suna da yawa a kasar nan amma da zaran an samu masu degree da yawa zaka ga an tashi daga NCE din ai da grade 3 ne ya dawo grade 2 yanzu kuma NCE to nan gaba zaka ji karancin wanda zai ilimin wanda zai koyar ya zama BEd MA degree na farko ne to da haka za a yi ta tafiya kuma kaga makarantun nan karuwa suke yi nan dai misali kaman a arewa da advanced teachers colleges makarantun da zaka je bayan kana da grade 2 kaje ka samu grade 1 bai shige hudu ba yau nawa ne da yawa kowane state a arewa yana da college of education to haka duka Najeriya shi yasa makarantun na karuwa jama'a na karuwa kuma ilimin na karuwa kuma yana daya daga cikin burin mu muma a wannan hukuma mu ga cewa zuwa gaba karancin ilimin da zaka samu don ka koyar shine degree din shi yasa a yanzu haka yawancin kolejojinmu na NCE muke tafiyar da wani tsari da muke ce masa dual mode, ma'ana akwai NCE a wurin akwai kuma degree abu a wannan makarantar zaka yi degree.
A yanzu idan muka koma bangare ɗaya kuma za a ga cewar hukumomi ko kuma shugabannin da ke ainihin jagorantar waɗannan kwalejojin horas da malamai akwai wani matsala da ake ganin cewar musamman idan an zo wajen bada gurbin karatu ga ɗalibai ana bin wannan abu da ake ce ma alfarma, ganin cewar akwai ɗalibai da suke cancanta, suna da duk cancantar da ake da bukata wajen ba su gurbin karatu amma kila ba su da wani wanda zai tsaya musu sai a zo a ga cewar ba su samu gurbin da za su je su yi karatu ba, ko kuma ko da sun samu gurbin ma za ka ga cewar kila ɗalibi yana son ya karanta fannin Ingilishi da kuma wani fanni a to kila saboda rashin gata da yake da ita sai ka ga an bashi wani fanni da kila ba yi da sha'awar wannan fannin. Akwai wani mataki da kuke ɗauka don ganin an hukunta su waɗannan jami'an naku na waɗannan makarantu don a daina wannan aiki?
Tsarin JAMB hukumar tantance abin da mutum zai karanta a jami'a ko polytechnic ko kuma makarantar ilimi, tsarin da JAMB take da shi yanzu yana kokarin magance abun nan da ka faɗa. Sannan sha'ani na alfarma, gata da sauransu abu ne wanda ya zama gargajiya, ya kuma zama wani abu a Najeriya kaman kadangaren bakin tulu, ba za ka iya fice shi a cikin al'amuran gudanar da harkokin kasar nan ba, dole akwai shi. Amma dai akwai tsarin da kuma aka fito da shi ta yadda a hankali zai magance shi.
A yanzu za ga cewar kusan shekara da dama wasu masana na ganin cewar, idan zan yi tunama a shekarar da ta gabata wata tattaunawa da muka yi da kai ka yi magana da ta shafi ainihin sabunta manhaja ko in ce manhajoji a kwalejojin horas da malamai, wani mataki kuke dangane da sabunta manhajoji su yi daidaito da karni na 21 da muke ciki a yanzu?
A yanzu haka kuma a bana mun shekara biyar, saboda haka kowane shekara biyar muna sabunta manhajarmu. Yanzu muna cikin sabuntawa ne, nan zuwa wata uku zaka ga wata manhaja ta fito daban, wato wanda aka sabunta ta, aka ƙara wasu abubuwa, aka rage wasu abubuwa, aka daidaita wasu abubuwa. Daidaito da ƙari da ragin muna yin sa ne bisa wannan ƙarni na 21 da kake magana. Akwai wasu abubuwan da ya kamata mu sako su, akwai wasu abubuwan da ya kamata mu yi waje da su, mu fidda su. Misali, bari baka guntun misali, wannan tafiya ko sai da wasu mutane don su je su yi bauta a waje, wanda ake zuwa yanzu kullun gwamnatin Najeriya tana ta dawowa da su, kullun gwamnatin Najeriya kuma kullun suna tafiya, kullun suna tafiya, ya kamata a ce akwai dan wani abu iris daga gare mu wanda za mu sa a manhajan domin ilmantar da ɗalibai akan hatsarin waɗannan abubuwa. To kaman ita ilimin kwamfuta kanta, da babu ita ai yanzu da kwamfuta, kuma kwamfuta da aiki da yanan gizo, yanzu kowa ma waɗanda yake so ya ci gaba da shi yake amfani, dole mu sako iliminta a manhaja. To irin waɗannan abubuwa yadda muka samu yanayin kanmu a ciki, to ta haka kuma za mu kunsa manhajan domin ta ƙalubalanci waɗannan abubuwan da yake tafi da mu.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Professor Baffa Aliyu Muhammad da kuma wadda ta taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, Julie Lazarus Gresham, sai sauran abokan aikinmu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mazanniƙewa, kai ƙoƙarin neman sani
ga. To masu saurare, har yanzu dai kada ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogo muke cewa yanzu ƙarfe 10:24. Yanzu kuma bari mu kawo muku wasiƙun masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Wasika ta farko ta hadin gwiwa ce daga wani manajan bulo da Masak da kaka Alhaji Bakar Gursuma da Masak tare da Fantama Audu Banga. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A yau mun shigo wannan filin ne don mu tofa albarkacin bakin mu akan zaben da aka yi a jihohin Kogi da Bayelsa. Muna kira ga shugabannin jam'iyyun guda biyu na APC da PDP da su yi amfani da sakamakon da hukumar zabe ta INEC ta bayar don ci gaban jihar su. Daga ƙarshe Allah ya ba su shugabanni na gari masu kishin talakawa ba masu kishin iyalansu ba. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama ne kira ga al'ummomin jihohin Kogi da Bayelsa da ya kamata su kai zuciya nesa su rungumi sakamakon zabe a duk yanda ya zo musu domin kaucewa jefa jihohin su cikin rikici. Duk wanda sakamakon bai gamsar da shi ba to ya dauki matakin shari'a. Sako daga Amina Adamu Malamaduri da Ali Ubali Malamaduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi hakikanin gaskiya irin karyawa inda babu gaba da ake yi wa demokradiyya a wannan ƙasa ta mu babban abin bakin ciki ne da takaici. Duba da a yanzu maganar talakawa su zaba abin da suke so ko kadan bata taso ba sai dai a yi amfani da ƴan bangar siyasa domin samun mulki ko da kuwa za a zubar da jinin su talakawan da za a mulka. A ƙarshe nake kira ga ƴan majalisun dokokin Najeriya da cewa idan har za a ci gaba da tafiya haka to gwara su sauya kundin tsarin mulkin kasar ya koma sarauta kawai kowa ya huta jinin talaka kuma ya kubuta. Sako daga Ashirin Lawal na goma ruwan Bauri daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya.
To a gaida editiya Maryam Dauda da wasiƙun masu saurare. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Takaice shugaban jami'ar nan da masu zanga-zanga suka maida ita tungar su ya ce ya kulla wata yarjejeniya da ƴan sanda da suka kewaye jami'ar. Tan Jingwon ya ce haka zai baiwa ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka makale a cikin makarantar damar fita daga makarantar cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar matsala daga ƴan sandan ba. Tan ya bayyana cewa hukumomin ƴan sandan sun ba shi tabbacin cewa sun dakatar da yin amfani da ƙarfi na wani lokaci muddin masu zanga-zangar ba za su tada rikici ba. Wannan shine mako na biyu da ƴan kwamitin majalisar Amurka da ke binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump za su ci gaba da sauraron bahasi inda ake kyautata zaton wasu manyan shaidu za su ba da bahasi kan yadda shugaba Trump ya ingiza Ukraine ta yi bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan karawarsa ɗan jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a baɗi kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden yayin da ya dakatar da bada tallafin soja ga Ukraine. Wasu jami'an gwamnati takwas na da na yanzu za su bayyana a gaban kwamitin binciken sirri na majalisar a babin zaman sauraron da za a yada a kafar talabijin inda za a saurari bahasin Gordon Sondland kuma ɗaya daga cikin manyan shaidu inda ake kyautata zaton cewa jakadan Amurka a ƙasashen Turai kuma zai gabata a gaban kwamitin a ranar Laraba. Wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a yau Litinin ta ce mummunar harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Sudan a watan Yunin bana yana iya zama take haƙƙin bil'adama. Kungiyar Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto mai taken suna ta cewa a kashe su mummunan harin da aka kaiwa masu zanga-zanga a Khartoum. Rahoton mai shafi 59 ya kunshi duk wani cin zarafi da jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga tun daga farkon zanga-zangar a wata ranar 3 ga watan Yunin wannan shekara ta 2019.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daranku na anjima za mu sako ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine waya kuke kallon matakin kama shugaban ɗan adawa a jamhuriyar Niger Hamma Amadu? Amma dai a yau za mu so a ba ma 'yan jamhuriyar Niger dama don su kira. Za mu so su kira da yawansu don su bayyana mana ra'ayoyinsu. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabata da shirin Aisha Ma'azu da kuma wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham. sai injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Peter Handley. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.